الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد الفاتح الخاتم على آله وأصحابه ومن تبعهم وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين حسب قدره ومقداره العزيز إن شاء الله وأوان من تري زام الدوراني كراتين دورا للتاكين الأربعين النووي لدباتين مولام الشيخ محمد نسلا حفظه الله ورآه ومدن الله بأمداده عند إبتلك باتر من الشيخ أبو برزاوية مولام الشيخ بني أيوبا حفظه الله ورآه ورضي الله تعالى عنه ونتكي بهند سوى أبو فرد أنهاء على دارة مصلاتية إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وشجعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم سبح جلاني واجر الحق على لساني، واعوذ بك من ان اظلم او اظلم، واعوذ بك من ان اغتال من جاتي. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يمشوها فهجرته الى ما هاجر اليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا. يوم جام شقا كراتون درسي نهديسي نأربعون حديث وشو بعدهم كل يوم لوك شبا kin farko akwai shimfidan da mai hadisin yayi kafin a shiga doron hadisin. Shimfidan yana da fa'ida sosai, akwai abubuwa na ainihin kwadaitarwa sosai. Yana daga cikin abin da yasa ya wallafa wannan littafin na 40 hadis, wasu hadisai da ainihin suka kwadaitar da haddace hadisi 40. Yawwa, yana daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dace hadisi 40 a cikin al'ummata ranar tashin kiyama, Allah zai tashe shi a cikin taron malamai, taron faqihai. Wani ruwaya kuma Allah zai tashe shi faqihan aliman, shi kanshi Allah zai tashe shi a matsayin babban malami, babban masanin addini. Haka nan dai manzo Allah an samu hadisi da yawa wanda ya kwadaitar akan hadisi 40 din. Har ma wannan din ya sa malamai da yawa sun wallafa 40 hadis da yawa kafin wannan Imamu Nawawi ya wallafa wannan 40 hadis din. Akwai malamai da yawa da suka wallafa, sai dai kawai bambancin wannan din da wayancan malami zai dauki maudu'i guda ɗaya ne, ko ya dauki abu guda ɗaya sai wallafa hadisai 40 akan wannan abin, in akan abin da ya shafi aure, abin da ya shafi kasuwa, abin da ya shafi kaza. To amma shi sai ya ce sai na duba na gani in wallafa hadisi 40 din akan abubuwan da suka shafi addini gaba daya, sai ya wallafa wannan 40 hadisi. Sannan ya ce a cikin wannan 40 hadisi din za ta yi ka samu hadisi guda daya wanda babu abin da yake na addini wanda bai shige cikin shi ba. Wani za ka samu hadisi guda daya kusan rabin addini gaba daya ya kunsa. Wani haka nan dai kawo hadisi, kowane hadisi guda daya sai ka samu ya kunshi abubuwa mai yawa. Kuma ya ce duk da wa'incan hadisan da malamai suka dogara suka yi 40 hadis, ya ce ni ba wannan ne madogarata ba. Madogarata shi ne hadisi sahihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazzara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mai karatun hadisi, ya ce Allah ya ni'imtar da duk mutumin da ya ji magana ta, ya kiyaye yadda ya ji, sannan shi ma yaje bayar kamar yadda yaje dama abinda ake so ga ainihin karatu kenan idan ka zo karatun ka mai da hankali ka kiyaye ka fahimta idan ka fahimta ka dauka kai ma ka je ka bayar wani amfana to duk mutumin da malamai suka ce duk mutumin da ya wadi cikin wannan karatun to ba shi ba talauci ba wahalar duniya saboda manzo Allah ne addu'a nazarallahu inna yace Allah ya nidintar da mutumin da yaji magana ta ya tsaya kiyaye sannan ya bayar kamar yadda yake sannan hadisi na biyu liu ballige shahid minkum al-ghaib manzo Allah da ya bada hadisi kun fahimta yake to liu ballige shahid minkum al-ghaib yace duk wanda yake nan yaci ya isar wa wanda baya kaga kenan ashe ko hadisi daya kaji ka fahimta ga isar wanda bai sani ba ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu a takaice kai tsaye za mu shiga hadisi na farko a wannan littafin kuma insha Allah idan muka gama akwai ijaza kamar yadda shehunan mu suke mana ijaza dan shi karatu hadisi yana da cikin albarkarsa ka samu ijaza na karatu saboda ijazan shi zai sadar da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa laula al-isnadu la kana man sha'a ma sha'a shiga ce ba dan isnadi na cewa in ka fada za a ce aina ka ji shi wanda ya gaya ma aina ya ji ai ta tafi har akuri ba da kowa sai ba dan da yake so nan ma da kowa ko sai zai kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma akwai isnadi kana fada annabi ne ba da shi wa ya gaya maka wanda ya gaya maka wa ya gaya mishi to su malamai hadisi sun kula da wannan sosai shi yasa za ka kwa sai Buhari sai ga hadisi gaba ɗaya bai wuce rabin sitira ba amma isnadin shi ya kai wajen sitira 10 ko sama da haka to saboda haka musamman 40 hadis mun karanta shi mun ji wajen Sheikh Sharif Abdul-Jami ya mana ijazar sa in Allah ya yarda ta kace za mu in lokaci ya yi wace mu za mu dan bada ainihin fa'ida na wannan ijazar insha Allah in Allah ya taimake mu mun sauke 40 hadisin ke a takaice za mu fara da hadisin farko kuma karatun za mu yi shi a matsayin kamar riwaya ne daga karshe shi Sheikh Malam Isa sai ya ainihin cigaba da bayyana karatun ko bayan mun tafi insha Allah sai a zaka littafin a yi masa cikakken bayani الحديث الأول حديث نفركو عن أمير المؤمنين مروي توشي لإسنادي زواج إمام النووي شكوى إمام النووي لإسنادي شزواج أمير المؤمنين أبي حفص سننشي بابا حفص أين أواتو الكنشي بابا حفص Umar bin al-Khattab sunan shi shine sayyidina Umar bin al-Khattab wanda shine na biyu a khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu ta'ala anhu yardan Allah ta'ala ya tabbata a gare shi kada yace sami'tu rasulullah yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa innamal a'malu binniyati yace innama kadai wato an ce innama a ka'idan nawu suna ce mishi adatu hasri ma'ana duk abin da yazo gaban innama kadai banda wannan abun ba wani abu ka gane yace innama kadai al'amalu ayyuka suna tabbata ne bin niyyati da niyyoyi ma'ana duk aikin da mutum yazo yayi niyyarsa ita za ta tabbatar da matsayin aikin kayu ku yi aiki iri daya mutum goma su yi aiki iri daya amma kuma kowanne sakamakon shi daban saboda me saboda kowanne akwai irin niyyar da ta sa ya zo yi wannan aikin na'am wa innama li kulli imrin ma nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma kada kowanne mutum idan ka ga yayi aiki akwai abin da yake niyya ko kuma kowanne mutum za a saka mar sakamakon aikin shi ne da abin da yake niyya yayi wannan aikin niyyar da yayin wannan aikin shi za a saka mar na'am kaman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk wanda hijran shi ya zama zuwa ga Allah da manzon shi ne yayi hijra dan Allah dan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijran shi zai zama zai tabbata zuwa ga Allah da manzon shi ma'ana hijran shi zai zama karɓaɓɓe tunda Allah ya san zuciyar shi ya san ya hijran nan dan tsadan shi ne dan neman yardan Allah ومن كان هجرته لدنيا سوى duk mutumin da kuma hijirar da yayin nan yayi ne dan wata duniya da yake so ya samu au imra'atin yanjuha ko kuma yayi hijira ne saboda wata mace da yake so ya aura annabi yake to fa hijratuhu ila ma hajara ilai hijiran shi yana ga abin da yayi hijira zuwa gare shi wato hadisin yana da dalilin da yasa manzo Allah ya fade shi
na'am
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina sabban shi duk sun yi hijira daga makka zuwa madina hijiran nan kuma wajen aikatawa guda daya ne dan madina mazauni dan makka mazaunin makka yau an ce tattara yayi hijira ya koma garin madina ya je ya ainihi addinin sa can shikenan jama'a duk kowa kowa tunda annabi ya dauko kowa shikenan kan manzo Allah ya dauko kowa da suka tafi bayan manzo Allah ya dauko duk aka yi hijira aka koma madina bayan an koma madina akwai wani mutum ana ce mishi Muhajir Ummi Qais shi din yana neman auren ita wannan matar shi ana ce mata Ummu Qais kafin ai auren sai lokacin hijira yayi sai ta yi hijira sai ta ce in je kana so ka aure ni sai kai ma kai hijira shi kenan shi ma kawai sai ta bayi hijiran kaga me bambanci hijiran shi da hijiran sauran niyya kawai saura jama'a duka sun hijira dan Allah dan ma'aikin Allah shi kuma yayi hijira dan ya samu wannan matar a wani ruwaya ma kace kuma du matar mai kudi ce yana tunanin in ya aure ta kaga ya auro mai kudi ya samu duniya ya samu mata to shine bayan an yi hijira an zauna sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi hijira dai gashi ne an dan kuma daga Makka zuwa Madina ko eh to fa kowa akwai abin da yake iyaye hijiran nan wanda ya hijiran nan dan Allah dan ma'aiki to Allah zai karbi hijiran shi Allah zai bai cikakken ladan shi wanda ya hijira kuma dan wata mace da zai aura ko dan wata duniya da ya biyo misali yana kasuwanci ne sai zama kayan shi din da mu musulmi ne sai siya yau musulmi sai hijira sun koma Madina idan ba can ya je ba ba zai ciniki ba shi yasa ya tattara ya hijira ko da musulmi ne ba amma kawai shi hijiran nan a zuciyarsa kasuwancin sa zai mutu shi yasa ya tattara ya hijira wannan hijiran yayi ne dan duniya ba dan Allah
na'am
to haka nan dai ainihin wannan hadisin ya tabbatar mana saboda haka yawa zaka samu aiki ne za a yi shi irin aikin lahira mutum ne zai zo ya sallah mai kyau ko ya karatun Qur'ani ko ya zikiri yayi abu ne mai kyau amma a zuciyarsa akwai abin da yake nufi na cewa ko yana so a yabe shi ko ya ga wani wanda in an yi sallah mai kyau yana dan ba da kudi ya zo ya dan gidan ya gani ya bashi wani ya abu ne da ban wanda ba dan Allah ba yayi to ko wannan sallar da yayin sai zai janyo masa zunubi yayi kaga a zahiri ibada ne me ya bada shi niyya wani lokaci kuma mutum zai yi aikin da a zahiri zunubi ne amma kuma niyyarsa sai ta janyo mar lada an ce akwai wani bawan Allah kawai sai ya je gidan giya sai sai giyan gidan giya gaba daya ta gaje shi yan giya ai haramun ne ko aikin zunubi ne yana sai ya giyan gidan giya gaba daya sai aka ji aka mar babban rami yace a ji a bulbula bar anan abun ne ta me yasa yake saboda ya gaba din giya da shin giyan nan kaga aikin da yayin zahiri aikin zunubi ne sai yan giya manzo Allah ya alaji mai yan giya da mai sai dai sai mai kaza da mai kaza to amma niyyarsa yayi ne da niyyar ya hana fasaji a bayan kaza kaga Allah zai bashi cikakken ladan shi da niyya saboda haka a takaice ne wannan hadisi yana nuna mana ainihin dukkan aiki niyya ce take tabbatar da shi yawa aikin da aikin lahira ne amma saboda mummunan niyya sai zama aikin duniya zama ba lada yawa aiki kuma aikin duniya ne amma mutum zai yi sai kaga ya samu lada saboda kyakkyawan niyya yanzu misali cin abinci ai abu ne na jayyaji kawai ka ji yunwa ka ci abinci sai mutum ya ce wallahi yau ina so a zuciyarsa ya ce ka ji yau ina so in dan samu in koyi da kamar raka 20 ko 30 cikin dare kuma ka ga ban dan ci abinci na koshi ba wannan sallar ba za ta yi ba ya ce bari in ci abinci dan samu karfi in yi wannan sallar yanzu wannan cin abinci na da zai san gashi zahiri ya ci abinci ya ji dadi ya more amma kuma saboda niyyarsa da alheri sai ka ga Allah ya bashi lada to haka nan dai a takaice wannan hadisin yana nuna mana ainihin niyya ita take tabbatar da ainihin dukkan wani aiki rawahu imam al-muhaddisin imamai guda biyu na masu hadisi sun karwaito wannan hadisin abin da yasa yake musu imaman masu hadisi, saboda in ka duba kaida usuliya hadisin da yafi kowane hadisi inganci shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Saboda me? Saboda su ne shugabannin masu hadisi in an duba yanayin yadda suke karban hadisi. Dan a irin cancancewar su a cikin su akwai wanda ya ji labarin malamin hadisi a wani gari, ya tashi musamman ya niki gari ya je garin dan ya karbi hadisin a wajen shi, ko da ya je ya sha wahala wajen zuwa garin, ko musamman kuma ya tashi dan wannan hadisin ya tafi, ya je garin ya sauka ya je gidan malamin, sai ya samu aka dace raƙumin malamin ya zauke, an bi ana so a kamo raƙumin. Sai malamin ya fito ya ga ana ta kokari almajirai ana so a kama raƙumin, ya gaga malamin ya ce kuma ni kwari ne na san kan abina, sai je ɗauko kwari ya ba komai a ciki, sai ɗaga yana ɗaga ya nuna wa raƙumin abinci a ciki, kawai raƙumin ya zauko ya zauko ya zauko ya kama abin shi shiga, sai Imam Bukhari ya ce salamu alaikum ba zai yi wai koma gida. Me dalili? Ya ce mutumin da ya yaudari raƙumin ni ma zai iya yaudara ta. Sha maganin Annabi ba zan kaɗi mutumin da yake irin wannan yaudara ba. To da irin haka suka cancance hadisai suka haɗa, saboda haka ake ce musu imaman masu hadisi. Da hadisin da aka ce su suka rawaito, to ana ganin hadisi ya ƙure wajen inganci. Sune Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bazirwa al-Bukhari al-Ja'bi, shi ɗaya imamin kenan, imamul Bukhari. Wa Abu Husaini, sai baba Husaini Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Bushayri al-Nasaburi, shi ne ainihin ɗaya imamin. Su rawaito wannan hadisin fi sahihaihima, a cikin ingantattun littafin su guda biyu allazaini, wanda wannan littafai guda biyun Bukhari da Muslim kuma su ne a sahhul kutubi al-musannafa, shi ne mafi ingancin littafan da aka wallafa. In dai littafin hadisi ne da aka wallafa, ba littafin da yake Bukhari da Muslim inganci. Wannan abin da malaman hadisi suka tabbatar ke. Al-hadisu sani, hadisi na biyu, an Umar an rawaito daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aidan kuma dai ala sayyidina Umar yace ni baina na ni julusin inda rasulillah, kaga ko hadisi ya kamata mu rika daukan darasi a ciki, kaga hadisi na farkon nan darasin da muka dauka duk abin da zaka yi kai dan Allah, ko shi ne duk abin da zaka yi kai dan Allah, in ko ka sake kai abu ba dan Allah ba, Allah shi ga ma dukiya yake madube shi, ya sani in ba dan shi kai ba za ka samu lada ba. Baina na ni julusin inda rasulillah, sayyidina Umar yake tsakanin nan mu muna zaune a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ta yawmi wata rana, in qala alaina rajulun, wato kukura, wannan hadisi yana karantar da abubuwa biyu.
Na'am,
yace muna zaune tare da maiki, sai ga wani mutum ya tsinkayo alaina akan mu, ga wani mutum kawai ya zo ya sallama ya faɗo. Shadidu bayadu siyami, shi mutum mai tsananin farin tufafi, rigarsa farasol. Shadidu bayadu sawadi shari, mai tsananin baƙin gashi, gashin sa baƙi ne irin ba alamun fari a jiki. Kuma la yura alayhi atharu sabari, ba a ganin alaman tafiya a jikin mutumin. Sannan mu la ya'rifu min na'aru, a cikin mu ko ba wanda ya san shi. Kaga yanzu misali, kamar a garin da ciwon nan, sai gashi kuna zaune, sai ga wani mutum ya zo kas kamar yanzu ya fito a banɗaki da baƙin gashi maniyanci, amma kuma kaf garin nan ba wanda ya san shi, zai yiwu? To shi gashi ya yiwu. Mutumin ya zo gashi kamar yanzu ya fito a wanka, rigarsa mai kyau farasol, gashin shi yana kyalli baƙi kirin, amma kuma ba wanda ya san shi. Wala ya'rifu min na'adun, a cikin mu ba wanda ya san shi. Hatta jalasa ila annabi, ya shigo har sai ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya je zauna. Fasina da rukubatayhi ila rukubatayhi, da ya je sai ya jingina gwiwan shi da gwiwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kusanci ma'aiki. Wa ba ka fayya ala bajirayhi, ya daura tabuka hannun shi akan ainihin cinyoyin shi. A nan akan cinyoyin, wasu malamai suka ce akan cinyoyin manzo Allah ya daura, wasu suka ce akan cinyoyin shi. Wa kana dai hakan kuma sai yace ya Muhammad sunan da zafai basu taba ko basu saba jin ana ji a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma yin duk alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce me la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da Allah ma baya kira shi da wannan sunan cewa yake ya ayyuha ar-rasulu ya ayyuha al-muzammilu ya ayyuha kaza sai ga mutum ya dauko ya kira sunan akhbirni ani islam
subhanallah
yace bani labarin musulunci menene musulunci fa kana rasulullah
sallallahu
alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ani islam musulunci anta shahada allah ilaha illa allah ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida cewa annabi muhammad manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam wato kimar salata ka tsaye da sallah wato ciyar zakata sabada zakka wato suma ramadana sai azumin wata ramadan wato hujjar baita muka je kai aikin haji da dakin kaba in salata shi ko sai ka samu iko ni salata sabilan in ka samu iko jawanki lai zuwa ga aikin haji kala wallahi yana gama bashi wannan shiga shikan mutunci guda biyar din sai yace sadakata ka faɗi gaskiya to a nan ne sai ga mu yake bajin dalo
na
ce mamakin wannan bawan Allah ka sani majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam majalisa ne na nutsuwa majalisa ne na ainihin biyayya majalisa ne na kullun karatu ake duk abin da ya faru a majalisar karatu ne saboda haka duk in ka gane abu kawai ka mai da hankali bai wa akwai wasu abubuwan da ake so a musar da kai sai na Umar yake kawai ke muke mamakin mutumin nan yasaluhu shi yake tambayar manzo Allah ba cewa ya akbirni ba ba ni labari yana tambaya sannan kuma ya ga yamar boye sadiku yana gaskata shi akwai ladabi anan a ce malami ne ka zo atrabaka Allah ni mai abu kaza yake abu kaza yake kaza 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 yake ce kore ka ba di gaskiya ka kaman dama ka iya ka zo ka jaraba shi shi kenan dai waje haka kana sai sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa akbirni anil imani ba ni labarin imani shi ko menene imani kada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mushi an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah kai yarda da Allah kai yarda akwai Allah wa malaikatihi kai imani da malaikun Allah wa kutubihi kai imani da litaffan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wa yawmil akhir kai imani da ranar lahira ranar karshe wa tu'mina bil qadari kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairi shi da sharri shi ga jikin da jiro yake saka zaka samu mutum mumini ne ya imani da dinna bayan amma wajen kaddara sai kaga ana samu matsala daga wani abu ya faru sai kaji ya ce duk wani ne mutumin nan tana dauki ya ce wannan ne ya taba kaddara ce kawai Allah ya kaddara dama lokaci ya zata dauke kuma ya taba zata kawo kawai kai imani da kaddara alheri da sharri duk abin da ya faru kai imani cewa haka Allah ya kaddara kana sai yake sadakata kafa da gaskiya kana sai sake cewa mai sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil ihsan to kuma ba ni labarin menene ihsani kyautatawa da Allah yake cewa wa asinu inna Allaha yuhibbul muhsinin menene ihsani din menene kyautatawa
na
kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mushi kyautatawa an ta abudallahi ka annaka tarahu kaga ce yake wato kimar salata wato jiyar zakata ko wancan fagen musulunci koda a zuciyarka ba dan Allah bane shi dai kai sallah koda ba dan Allah bane ka ba da zakka mu sunanka musulmi a wurin mu saboda muna aiki da zahiri ne amma shahidina illa bima alimna kuma kunna li gibi hafizi amma wajen yaya abun yayi kyau wajen ihsani sai annabi ya ce ka bauta wa Allah kaman kana ganin shi ka bauta wa Allah kaman kana ganin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa in lam takun tarahu idan kai din baka ganin shi to ai dole kai ibada mai kyau saboda fa innahu yaraka shi Allah din yana ganin ka dama ai mahallin nutsuwa shine wanda kake tsoro ya zama yana ganin ka amma idan baya ganin ka kan ko kana ganin shi yanzu misali a TV ne an bude babban TV sai ga wani jamusa ko zaki ya taho a buje zaka tsoron sa saboda me saboda ai gashi ne kai kana ganin shi amma baya ganin ka ko amma yau da ce sarkin garin ku ne yace yana gayyatan ka akwai wasu tambayoyi da za a yi maka kaga kin da fa shi ka shirya kan ka je fada ka sa amma sai yuka ne sun ma addu'a Allah ya saje ba wani shirin gane kaza kaza ne din ka je aka ce yau ga sarki akan kujera ma ya ce ka juya baya so ka ganshi amma kai ka san ga ka a gaban shi yana ganin ka za ka yi wasa ka gani to duk inda kake Allah yana tare da kai yana ganin ka kaga ai dama ya ganka din shine mahallin nutsuwa ba wai kai ya zama kana ganin shi ba shine manzo Allah ya ce ka bauta wa Allah kaman kana ganin shi idan kai din baka ganin shi to kai ibada mai kyau saboda ka tabbatar da shi Allah yana ganin ka shi yasa ma malaman sufiya suke cewa in mutum ya kiyaye abu uku zai zauna lafiya ba zai ainihin saji Allah ba ba zai ainihin shiga cikin kunci ba menene abu uku shine Allahu ma'i Allah nazirun ilayya Allah qadirun alayya ko yaushe ya zama abu kukun nan kai ya gushi a zuciyarka Allah yana tare da ni Allah yana gani na Allah yana da iko a kaina ya mun in wannan abin ya zauna a zuciyarka yadda zaka yi ka saba wa Allah haka wani wajibi da kake ka san yana ganin ka yana tare da kai kuma yana da iko yanzu ya shafe ka kaga shi kenan shine yake fa in lam takun tarahu idan baka ganin shi to fa inda wuri raka kai ibada mai kyau saboda shi Allah yana ganin ka kana sai yace to ba ku min ya nisa ba ni labarin tashin kiyama yaushe za a yi tashin kiyama kana sai manzo Allah yace mishi ai mal mas'ulu anha bi ala wa min as-sa'il
na'am
yace al mas'ulu anha wanda ake tambayan tashin azamarin tashin kiyama ma bai zamo bi a alama mafi sanyi min sa'ili daga mai tambayan ba kaga lamarin tashin kiyama Allah ya bar wa kanshi sani yace ma ta ci kun kula ta ci kun komai da illa fakkata Allah yace tashin kiyaman nan ba za ta zo ku sai fakkata inna Allah indahu ilmu sa'a haka yake ko da ya baka kamshi din nan tashin kiyama yana cikin su ba wanda Allah ya nuna wa kai kowa sai zai ganta fakkata Annabi yake mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'ili wanda ake tambayan bai ji mai tambaya sani ba mala lamarin tashin kiyama ba wanda ya sani sai Allah kana sai yace fa asbirni an amarakiha to ka bani labarin alamun tashin kiyama abubuwan nan sun faru za mu san tashin kiyama ya kusa kana manzo Allah yace wannan ka akwai an jalidal amatu rabbataha yace zaka ga baiwa ta haifi uwar jijiyarta me yake nufi yara za su ga iko da iyayensu kamar iyayen ne suka zamo ainihin yaran ƴaƴan suka zamo kamar su ne iyayen bai faru ba za ka ga uba yana tsoron ɗansa har ya ce yaran nan ba nan dai kare bai abin nan ba da an ce maka abu kaza ko da an ce kaza kaza ko mace ta zo gidansu tana gadara sai abin da take to irin wannan duk alamun ne na tashin kiyama wa an jira kuma za ka ga al-gubata kuntaye wanda ba sa sa takalmi al-qurata masu tsare shi wanda ba su iya sa kaya ba al-alata talakawa fitin asali zaka ga sun shigo birni sun yi kudi ri'a ashai kuma masu kiwon dabbobi kaga ne talauci ya kare a nan ko wanda shi a jeji yana yawo ko takalmi bai da riga ta kirki bai da yaje sa ko banje ko wani dan kambai ko wani abu sannan kuma talaka ne fitin har ya kai ga sai ya yi kiwon awaki yake samu abin da zai ci idan juyin duniya ya zo Annabi yake zaka ga sun shigo gari sun zama su ne masu kudin garin yake dawo nuna firguniya ne har suna gasa wajen tsawaita gini mun wannan ya biye ni hawa uku sai wannan ya rusa nashi hawa biyar suna gasa wajen gine-gine yace to wannan yana nuna ma alama na tashin kiyama suman daraka sai da Umar yace sai mutum ne tashi ya tafi Fale bisu maliyan na zauna tsawon lokaci ni ban tambayi ma'aiki ba manzo Allah bai magana ba bayan an dade sun makala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ya Umar ya kai Umar a tajiri mani sai wai shin kam ka san waye mai tambayan nan kultu sai nace Allahu wa rasuluhu alam ka ji da bigiri na sahabbai ko abin da ka sani ne idan aka ce na gaba da kai ya tambaye ka shin kam ka san yadda aka yi abu kaza in ka ce ban sani ba ba maki a bayanin shege amma wani abin da baka sani ba da sai ya ce Allahu wa rasuluhu ala kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa innahu jibrilu wannan mutumin da kuka ga yazo ya tambayoyi nan jibrilu ne kaji malaika jibrilu ne me yazo yi annabi ya ce adakum du'allimukum dinakum yazo muku ne koya muku addinin ku kaga daga nan zaka fahimci menene addinin musulunci shine abu kunna islam guda biyar iman guda shida ihsan kamar yadda manzo Allah ya fada duk mutumin da ya hada wayannan abubuwan ya hada kurewa na tafiya a musulunci ya hada kurewa na tafiya kai a addini sannan kuma mutumin nan lokacin da yazo wannan farin kaya da yazo da shi da wannan tsananin bakin gashi da yazo da shi duk yana nutsar da kai ne kai karatu tun baka tsufa duniya ta burkuce maka ba akwai matsayin da zaka ga saurayi ya sa kaya mai kyau gashin sa baki kiran ba abin da ya dame shi to a wannan lokaci ya kamata kai karatu tun kokolon yana ja ba ka bari sai ka je ka bubbuga duk abubuwa sai ni ci abe ka zo gida iyalai sun yi wa waye an hura ma wuta ka gana karatu ka ce bari mu je wani saurara kowa a samu dada to ne yayi ka samu dada eh amma lokacin karatu din kai shi kin kira mata shi yawa sannan kuma kun lura da yazo sai da yaje gaban manzo Allah ya jingina guyuwar shi da guyuwar mayaki sannan kuma da yazo tambayar ma yace ya Muhammad amma ka ji manzo Allah ya fushi ka ji ya ce ba ka da ladabi ka ji ya ce kaza to haka ake so malami ka zama mai hakuri dukkan irin yadda dalibi zai zo su al'adab kai ke kokarin sadar masa da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai wannan su al'adab din da yazo da shi ba duk abin da yazo da shi din karshe zaka ji amrawar mai yanzu din da ka sadar masa da sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duk abin da mutum nan yayi yana tambaya manzo Allah yake bar shi amsa a cikin cikin rawahu muslim alhadithu sani hadisi na uku an abi abdurrahman أرويتو لك بابا عبد الرحمن عبد الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال يجي سميت رسول الله ناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوا بني الإسلام على خمس من رأى الله يجي أنجينا مسلم شلنا أكام وسو أبو دوا أبو دابيا إذن أكا شيء أنجينا أبو أكام أبو كذا to ana nufin ko wayannan abubuwa in an rasa guda daya to wannan gidan ba zai tsauna ba tura kun da suka rike addini din annabi yace an gina addini ne akan abu biyar na farko ne shahadatu allah ilaha illallah sheda wa babu an bauta da gaskiya sai allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sheda wa cewa ne muhammad manzo allah ya sallallahu alaihi wasallam wa iqamin salati da tsaida sallah wa ijai zakati da bada zakka wa hajjul baiti da kuma cin dakin kaaba wa sumu ramadana da azumin watan ramadana wayannan shine abubuwan da aka gina musulunci a kansu wanda kowanne sai in karanta za mu ce musuluncin ka ba zai samu tabbata ba yanzu misali nan gashi na masallaci muke ga harkar nan guda hudu gabar da yamma kullu da arewa ai su suke rike rumfan garin rumfan masallacin nan yau da zaka cire su gaba daya ina rumfan za ta zauna to haka musulunci wayannan abubuwa guda biyar din su ne tushe na musulunci duk lokacin da aka ce babu su to ba babu musulunci gaba daya الحديث الرابع حديث نقول عن أبي عبد الرحمن أروي جل جلاله بابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يشي حدثنا رسول الله يشي من جو الله صلى الله عليه وسلم يا من حديثي وهو الصادق المصدوق من جو الله قوى شيني ميغسكيا هو أبن جسكتاوا دول ميغسكيا با وديتي من جو الله صلى الله عليه وسلم غسكيا مشيني وديتي شيني قوى يدسكتاشي يشي إن آدكم lalle ɗayan ku yujmau kalqu za ta ruwa litan jibi badin ummi a cikin yatumarsa 40 yawman zai kwana 40 ne nufatan yana ainihin ruwan mani sun mai kunu alaqatan sannan zai zamo ainihin gudan jini misal zalika kwatan ku cin naka kwana 40 sun mai kunu mudugatan sannan kuma bayan 42 sai dunku ne ya zamo gudan tsoka misal zalika kwatan ku cin wannan kwana 40 ka ganye 43 ya samu wata hudu kenan ko sun mai yusalu ilayhi malaku to kin yana wannan gudan tsokan ka ji ba ba kasusuwa ba a jarsa amma yana gudan tsoka a matsayin shi na dan adam sai Allah annabi yake sai a aiko mishi da malaika malaikan fayan fuku fi ruha sai busa rai a cikin shi shi yasa ma zaka ji ana cewa mace mai ciki in cikin bai wata hudu ba baya motsi dama sai yayi wannan 43 sannan za a aika malaikan da zai busa wannan cikin rai yana busa ran wai umar bi 40 kalimati sai a umurce shi da rubuta kalmomi guda hudu akan wannan bawan Allah bi katibi rizqihi arubta arzikin shi a duniya gaba daya an ce arziki ba ba wai tarin kudi ba a'a abinda mutum zai amfani da shi a duniya gaba daya cinka da shanka da suturanka da motsarawanka da duk abin da zaka yi na amfani tun wannan lokacin kana gudan tsoka za a rubuta shi ba za ka kara ba ba za ka rage ba wa ajalihi za a rubuta ajalin shi yaushe zai mutu wa amalihi za a rubuta aikin da zai yi a duniya gaba daya wa shaqiyun aw sa'idun muzaru da shi matsiyaci ne dan wuta aw sa'idun ko mai arzikin lahira ne dan aljanna ne tuntuni an riga an rubuta saboda haka ma da mutum zai dogara da wannan ya kai matsayin dogaron saboda dogaron ma kaiwa matsayi ne idan mutum ya kai wannan matsayin ba abin da zai cuce shi
na'am
sayyiduna anas radiyallahu ta'ala anhu tarihin sa shi anas dan madina ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina kowa yana kawo gudunmuwa mamar Anas dama shi maraya ne ta dauko ita wace ai ta ce ya Rasulullahi ni ba ido na mu sai ga dana maraya ya ma hidima Anas yace na zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar mu goma yace ban taba yin wani abu manzo Allah yace jamme ne kaza ba ko na bar wani abu yace jamme ne bar kaza ba kawai in abin da ake so yin ne ban yi ba annabi sai yace da Allah ya so ai da kai in abinda ake so ai ne in bari ne ban bari ba sai ya ce ai da Allah ya so da ka bari abinda kai dinnan haka Allah ya so to kaga an kai kurewa ke yawa har ya kai ga manzo Allah yana cewa da za ku dogara da Allah hakikanin dogaro da zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu kaga tsuntsu idan ya waye gari da safe bai san aina abincin sa yake ba amma zai kewaya sai kaga ya dawo a koshe tuttu har ya riko ne ƴaƴan sa ya zo ya basu kuma ba zai aje na gobe gobe zai gwaye gari yana jinuwa a hakan yake kuma rayuwa saboda haka gurgurdan tofurin mutum gurgurdan ainihin arzikin sa amma arziki kan an riga an gama rabawa ko ka bi shi ko ka zauna in lokacin shi yayi dole zai zo ya same ka wallahi allazi la ilaha ghayru manzo Allah yake na rantsi da Allah wanda babu abu mutu an ba shi ba inna adakum lalle dayan ku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai aikata aiki irin ne aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kai ga tsakanin shi da aljanna din ba abin da ya kasance illa zira'i daya kamu daya Faiz bin Kwane kitabu ce wancan littafin da malaika ya rubuta ni cewa shi dan wuta ne sai wannan littafin ya rigaye fa ya amalu bi amali ahli nar sai aiki irin aiki in wuta fa ya dukula sai ya shige ta an sha samu haka sai kaga mutum gashi nan mutumin Allah ne mutumin kirki ne yana ibada yana komai karshen rayuwa sai kaga shi ya zo dab sai aikata aiki in wuta ko ya rija ko ya wani abu shikenan sai ya wuta Allah yake amin wa inna alaikum lalle da yanku la amal bi amal alin nan zai aiki irin aikin in wuta hatta ma ya kunu baina wa baina illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da wutan ba wani abu illa kamu daya sai su ba da rikita sai litami ya riga ya gare shi sai ya amal bi amal alin janna sai aiki irin aikin ya aljanna sai duk ruwa sai shige ta kaga wannan yawa an samu dan malamai suka ce an fi samu wannan din akan wancan mutum bai taba sallah ba bai taba komai ba yana kan gadan mutuwa ya kusa mutuwa gab kawai yace a nema mar wani wanda zai rika rawar kalmar shahada wani ma ana gama mar kalmar shahada sai ka ji ya ja kawai ya rusu kenan kuma jarir aljanna za shi
insha Allah
irin wannan da yawa ya faru saboda haka wannan hadisi malamai suka ce yana daga cikin hadisin da ya razan kowa kowa bai fita a karkashin wannan hadisin ba ba wanda ya san karshen sa sai karshen ya zo
insha Allah
inda annabi yake sai tsakanin kaman fa kamu daya na gaba da yiwa gab gaba daya sai kaman kamu daya kuma a shedan wuta ne sai ko mutum ya wuta saboda haka kai da baka san karshen ka ba ina zaka yi hukunta wani wani dan wuta ne wani dan iska ne wani kaza kaza wani baya kaza ka lura da kanka bai ga roƙon Allah Allah ya kyautata karshen ka saboda ba wanda ya san karshen shi sai karshen ya Allah ya kyauta karshen
mutum.
Amin. Rawahu Bukhari wa Muslim wannan hadisin ingantacce ne Bukhari da Muslim duk sun rawaito. Al-hadithul khamis hadisi na biyar an ummul mu'minin rawaito daga uwar mu'minai ummi Abdullah uwar Abdullah Aisha ta ita ce sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha. قالت عائشة تشي قال رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم هياشي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه دمت من دي فارجا a cikin wannan al'amarin mu na musulunci ya farar da ma laysa minhu abinda baya daga cikin shi ku kula da lamarin mu Allah yake abinda baya daga cikin shi ya kirkiro ya saka a ciki to ba huwa raddun zamiyar ba sai za karba ba amma idan ya kawo abinda dama yana cikin addinin dole za karba kaga mutane suna karanta wannan hadisin sai su rika juya shi da manufar da ba manufar hadisin ba ya ce aina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tare mutane yace ayi istighfari ayi salati ayi kaza ayi kaza to wai istighfari da salatin da hailanan yana cikin addinin ko baya ciki sai mutum ya ce annabi ya ce ma laysa minhu huwa raddul sai mutum ya ce to wa'annan abubuwan ma laysa minhu ne ko abin da yake minhu ne duk mutum in dai har ya san addinin musulunci ya san wa'annan abubuwan su ne ma jagororin musulunci istighfari salatin annabi hailala da sauran aikin da malamai suke yi na ibada saboda haka kafin aiwa mutum rajin sai ya kawo abin da baya cikin addinin mai danganta shi da addini rawahu bukhari wa muslim wa bi riwayati li muslim ya cikin riwaya ne ba muslim yace man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umurni mu wannan aikin wa huwa raddun zamiyar masa ba za ka karba ba الحديث السادس حديث نشرة عن أبي عبد الله أرويته لك سيدنا أبو عبد الله النومان بن بشير النومان بن بشير رضي الله عنهما قال يا سميت رسول الله ناجم أيها الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوى إن الحلال بين يا حلال أبين يا وإن الحرام بين حرام شيما أبين يا amma wa bainahuma umurun mushtabihatun tsakanin haram da halal akwai wasu al'amura masu rikitarwa da ake cewa shubha la ya'lamuhunna kaseerun minan nas yawa daga mutane ba sa iya sanin wannan abin halal ne ko haram ne a bani ka ga shubha duk mutumin da ya kiyaye kanshi daga irin wannan shubha irin wannan abu da yake rikitarwa faqad istabra adinihi wa irjihi hakika wannan mutumin ya kubutar da addinin shi ya kubutar da ainihin mutuncinsa kaga nan manzo Allah yana nuna ma cewa duk abin da baka tabbatar da halaccin shi ba ana ganin halal ne ko haram ne to ka nisanci abin saboda ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka in ka ce ba ai ba tabbatar da haramun bane kana aikatawa in ya tabbata haramun ne mai kai amma ba tabbatar da halal bane shi yasa nake ni ba zan yi ba to ko da abin halal ne dan ka yi sai me ai shi halal dama matsayinsa masawar rafa'u ne na a ainihin gunce gunce mutunci guda biyar akwai wajibi akwai sunna shi ake cewa mustahabi akwai ja'izi halal akwai makaruhi akwai haram insha Allah to menene ja'izi din shine abin da yake na halal me ya matsayin shi abin da dalilin shi da bare shi daya ko to sai ga wani abu wasu sun ce wannan abin halal ne wasu sun ce wannan abin haramun ne ka rasa gane kanshi yanzu ya zaka je mu ce ka bar abin tunda in ka bari din ka bar halal to sai me dama ya halal kana da dama ko kai ko ka bari ne amma in haram ne fa wajibi ne ka bar shi saboda haka duk abin da ba cancance halaccin shi ko haramcin shi ba shi ya zama shubha annabi ya ce wanda ya guje shi ya kubutar da addinin shi ya kubutar da mutuncin shi na'am wa man waqa fi shubuhati annabi ya ce duk mutumin da ya fada cikin irin wannan abu mai rikitarwan to ko taran waqa fil harami zai fada cikin haram din in dai mutum yana bi wa irin abubuwan da ba san kansu ba yana yi to ko taran wanda aka san haram din ne ma zai yi karra'i sai manzo Allah ya kawo misali yace ai wannan misalin shi karra'i kamar mai ciwo ne wanda ya ra'a yake ciwo haula lima a gefen bataka ka san dai bataka irin shingen gwamnati din da wanda za killace jejin gwamnati a ce kar kowa ya wuce nan a sa ainihin alama a ce duk wanda ya wuce nan za a hukunta shi to kai kuma ka zo da dabbobinka sai kake ciwo a jikin wannan gurin kaga ai jabba tunda kana zuwa kusa da gurin wata ran yushiku an yarta bi ya kusa ya kiwo a ciki ba za ka san ma lokacin da dabbar ka za ta afka ta shiga ba saboda haka wannan ba ta kai shine shuba matukar in dai za ka rika cin shuba to wata ran za ka fada cikin haramun ma Allah ya kai ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku fada ka kuji wa inna li kulli malikin liman kowani mai mulki yana da bataka ala ku wada ku kuji wa inna himallahi maharimuhu yace ba ta kai Allah shine akon bi haramta duk abin da kowani mai mulki ai yana da dokoki yana cewa banda kaza banda kaza ko to shi dokar Allah shine abin da ya ramta Allah ya killace ma haramun ya ce karka aikata shine ba ta kai shi ana ku gadaka wa inna fil jasadi mudghatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin kiki din nan akwai wata tsoka idza salwa idan wannan tsokar ta kyau salahin jisul kullu yace jiki gaba daya ya kyau wa idza fasada idan wannan tsokar ta baci fasada jisul kullu jiki gaba daya ya baci ala ku madaka kuji wahiyal qalbu annabi yace ita ce zuciya idan zuciya ta baci kyan jiki ba zai amfani ba idan zuciya ta kyau munin jiki ba zai cutar ba ita zuciya ita ce wanda in ta yi kyau jiki zai kyau gaba daya in ta yi muni jiki zai muni gaba daya a takaice saboda haka ma kaga bayin Allah suna kula da ainihin gyaran zuciya a kullun kokarin su zuciyar ta ka gyara ta yi kyau saboda in zuciyar ta yi kyau sauran gangan jikin gaba daya yake kyau rawahu al-bukhari al-hadithu sabi wa hadithi na bakwai an abi ruqayya arwayto daga baban ruqayya jamim bin aus al-addari radiyallahu ta'ala anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dinu an-nasihatu dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dini nasiha shine ad-dini kullu sai muka ce nasiha liman nasiha ga waye ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yace nasiha ne ad-dini lillahi ga Allah tsakaninka da Allah ka bauta mar karka tare tashi da komai ka aikata abin da ya umurni ka hanu daga abin da ya hana wani kitabi ad-dini nasiha ne ga littafin Allah Allah ya aiko manzon shi da littafi duk abin da ya umurni a cikin wannan littafin ka bi ka girmama wannan littafin wani rasulihi haka nan nasiha ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da Allah ya aiko da shi ka karba sannan ka girmama shi ka mutunta shi karke yadda da abin da zai cutar da shi wani ayyamin musulmina addini nasiha ne ga shugabannin musulmi shugabannin musulmi kai musu biyayya karka saba musu sannan ka rika ainihin nusar da su hanyar gaskiya an ka kai matsayi wa matihim sannan addini nasiha ne ga gamewar musulmi gaba daya dukkan jama'a musulmi tsakanin su addini nasiha ne na cewa su mutunta junansu su gaya musu gaskiya kar su cutar da su da sauransu رواه مسلم امام مسلم شيء رويته والحديث الحديث الثامن حديث نتقص عن ابن عمر ارويته لك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله يشي منذ الله صلى الله عليه وسلم قال يشي umirtu an uqatila an-nasa an umirtani in yaqi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wa su shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yuqimu salata su tsaida sallah wa yutu zakata su bada zakka bai zafa alzalika annabi yace sun aikata wannan asamu minni jima'ahum wa amwalahum sun kiyaye jinanen su sun kiyaye dukiyar su minni daga gare ni wa hisabuhum agare a illa bi haqqi al-islami sai dai da haƙƙin musulunci idan abin da musulunci yace in sun yi a taba su wannan ka in sun yi zan taba su haƙƙin musulunci shine mutumin da ya taba yin aure yayin zina jinin shi ya rata mutumin da ya kashe wani jinin shi halatta shi ma kashe shi kamar yadda ya kashe mutumin da ya rija jinin shi halatta to banda wannan haƙoƙi na musulunci duk mutumin da ya aikata wannan abubuwan manzo Allah ya ce sun kiyaye jinanensu da dukiyoyinsu da gani wa hisabuhum ala Allah hisabin su kuma yana ga Allah ta'ala madaukakin sarki rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi an abi hurairata arwaito wannan hadisi daga sayyidina abu huraira abdurrahman bin sakr radiyallahu anhu kana yace sami'tu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa ma nahaitukum anhu duk abin da na ne ku da bari shi yace kar ku yi kaza baki jani bu to ku ne sanci abu kuma amartukum bihi duk abin da na umurce ku na ce ku yi fa to minu masalatun ku aikata shi gurgunan samun yi ko kun kunya haka kun tsirar da kanku duk abin da annabi ya ce kai to kai iya yadda zaka iya tunda Allah ma ya ce la yukallifu nafsan illa wus'aha abin da manzo Allah ya ce kar ka yi kanu to bari kar ka aikata sai haka ka kuma ta gama yace fa inna ma alaka allazina min qablikum wayanda suke kafin ku abin da ya halaka su shine kasratu su'ali isa masailihim yawan tambayar su wa khilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawan su za su tambayi annabi sannan ya ba su hukuncin su saba wannan shine ya halaka su to kar ku zama masu irin wannan wanda za ku tambaya a biya muku hukuncin ku ku saba na'am bukhari wa muslim ko da ainihin mutanen annabi musa da aka yi kisa suke su annabi Musa ya cancance musu mai kisan ai da annabi Musa ya roki Allah Allah ya ce ka ce musu yan kasa kawai inna Allah ya amurku an jarru basara kaga da wasu tambaya wanda ya ce yan kasa ko ne shi ko dan malaki yan kasa ne aludu lana rabbuka yubayyin lana ma hiya suka ce to ka tambaya mana ubangiji zaka ya san yake sai aka kara kuntata musu qala innahu yaqulu inna basaratun la baridun wala bikir sai suka sake cewa a sake tambaya kalan san wani iri ne kaga duk wannan kuntatawa kai ne in sun kuntata sai a kuntata musu haka nan abun ya tafi har sai da ya kai ga san da abin da aka kure lokacin da aka kure suka ce wa inna insha Allah yawa to da suka tashi neman san kudin da suka sayi wannan san malamai suka ce shi ko ya ga dace san na wani maraya ne irin wannan san da aka ce yanka a hannun wani maraya aka same shi karshe sai kudin da za su yi san aka ce in suna so sai in an yanka san an dauki buzun san fatan a cika shi da gwal shi ya kudin san me ya janyo wannan yawan tambaya ya lokacin da aje kai ku yanka zan da yanka zan ba ke yanka ba shi kenan ma amma su tambaya a gurbin da su tambaya har sai da aka kai wannan gaba Allah ya kare Imam Bukhari wa Muslim Imam Bukhari da Muslim su suka rubuta wannan hadisi الحديث العاشر حديث نقوم عن أبي هريرة رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله من قال الله صلى الله عليه وسلم يشي إن الله تعالى طيب ألا ملوك جنس الكيمي تركين لا يقبل إلا طيبا بايا كربا سي أبو مي تركي تو كان كانك متعني سيسرك أمباني دون حديث suna nufin barna da shi sai su ce wai in kudinka ba na halal bane kar ka yi zakka ko ka yi ba za ka karba ba kar ka yi haji ko ka yi ba ta yi ba kar ka yi kaza ina aka bar tuba wanda Allah yake cewa fa ulaika yubdilu lahu sayyi'ati ma sanat akwai matsayin da mutum zai kai in ya tuba ba wai a yafe mar ba munanan za a miyar kyawawa saboda haka kar a kange mutane daga alkhairi yawa kar a hana talakawa samun alkhairi kasancewa wai mutum tunda kudin shi ba na kirki bane kar ya yi zakka kai kaza za ta sake kuntata masa ta kuntata wa ainihin bayan Allah kawai ka sa shi tuba ya bi Allah in wani abu yake na zunubi ya daina wa inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki amaran mu'mini ne ya umurci mu'minai bima amara bil mursalina da abin da ya umurci manzanni da shi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarkaka wa amalu saliha ku aikata aiki nagari wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka arzikta ku kaga kamar yadda Allah ya umurci manzanni yake kulu min tayyibati ya umurci ainihin mu'minai su ma yake mata ko su ma yake musu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni yake to anan manzo Allah yana so ya nusar da mu wani abu ne amfanin cin halal din thumma zakara ar-rajula sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai ya ambaci mutumin da yudilu sabara yawai ya tsawaita tafiya ka san addu'an matafi karbabe ne ko to wannan mutumin yayi tafiya mai tsayi ya sha wahala ashasa ya gurkuce kama agbara duk jiki yayi kura kaga ai alamun tafiya ya gama bayyana ko mutumin nan sai zo yana addu'a ya mudi ya dai ila sama ya mika hannun shi sama yana addu'a yana cewa ya rabbi ya ubangiji gaban kaza ya ubangiji ka kiyaye ni daga kaza mutumin nan yana addu'a amma annabi ya ce wa mutsa'amu hu haramun abincin da yake ci haramun ne woma shirabu haramun abin da yake shi haramun ne woma albasu haramun rigan da yake sawa ma haramun ne wogu zai fi haramun kai mutumin nan da an jibantar da shi an kosar da shi daga haram manzo Allah yake fa anna yustajabu lahu yace kai ya za amsa wannan mutumin kaga ke ne yana nuna mana in kana so a amsa ma addu'a ga fa'ida na amsa addu'a shine ka ci halal ke kace halal kafin kai addu'a ya zama abincin da kace din nan kake roƙon Allah wannan abincin halal ne dan annabi yace fa Allah ya saja mulu yace mutumin da yake wannan matsayin yazo yake roƙon Allah duk da yayin nan da wata bi ne addu'a mata bi karbabbe ne kuma yazo ya nitsa yana roƙon Allah to amma ga matsalarsa abincin shi abin shan shi tufafin shi jibin shi gaba ɗaya yayi aramu annabi yace ce za a amsa mai saboda haka mu ci halal saboda mu samu ainihin kusantan ubangiji sai mu tsaya nan insha Allah gobe za mu daura yau don saboda mun je yawo ciwo ce mun san gaji mun karanta ji ci goma ko to insha Allah gobe ko ba mu kare ba sai Allah ya ba mu ikon da za mu iya kusantar da kare insha Allah Allah ya samu gaji ko mu tamba
amma tamba ai
Allah ta kara shaida sai da kara lafiya